إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلا تشيمي البركة مسلا تشيمي الاج محمد اندمي انان دمبوه روت اقرمي دبوري اجهر برنو awannan rana ta litinin yau 24 ga watan ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma shi yazo daidai da 14 ga watan satumba miladiya ta 2009 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma. A yau muna cikin majalisi, ya mu shiga majalisi na 22 ko to gabanin mu shiga ayoyin da za mu karanta mufassara a wannan zama insha Allah. Abinda ya shafi zuwa gidan prison ko kuma abinda aka nema na taimako domin taimakawa ƴan uwanmu da suke a gidan prison. Ƴan uwa sun taimaka da abubuwan da aka bukata, musamman abinda ya shafi littattafai da alkur'anai. Jama'a sun ba da gudunmawa kwarai da gaske, an samu qur'anai masu tarin yawa, an samu littattafai na karatun addini masu tarin yawa. Alqur'ani kamili wanda daga Fatiha zuwa Nasi an samu wajen kwara guda 90, an samu juzu amma wajen 321, sannan sauran juzu'i daban-daban an samu wajen guda 46, mai juzu'i 5 an samu guda 40, sannan mai juzu'i 20 an samu guda 6, sannan an samu littattafai da suka shafi kamar 40 nawawiya an samu wajen 154, littattafan aqida, littattafan bulughul maram, riyadus salihin, littattafan tauhidi, suhisnul muslim da sauran littattafan addini. Wato an samu littattafai masu tarin yawa tsakanin qur'anai da kuma littattafan addini wanda sun kai jumlar 1,084. Sannan kuma sauran abubuwa da aka bukata irin su tufafi, an samu tufafi kusan set 200, sannan kuma an samu butar alwala dozin 7, tabarmi da aka samu guda 2, har yanzu akwai tsananin bukatar tabarmi. Don haka ƴan uwa a gaggauta, gobe ne insha Allah karfe 10 za a je a kai wannan ziyara, akwai kuma wannan taimako. Ya kamata waɗanda suke da damar taimakawa, suke bukata, su sanya hannun jarinsu a cikin wannan aiki na alkhairi, su gaggauta kafin wannan lokaci. Akwai kuɗi da aka samu, jumlar kuɗi tsaba naira 28. Don haka har zuwa yanzu dai akwai bukatar tabarmin sallah, don haka kofa tana nan a buɗe, ɗan uwa su ci gaba da taimakawa daga yau zuwa lokacin da za a tafi. Sannan wani bawan Allah ya ba da wasu kuɗaɗe don a ƴantar da wasu wanda suke tsari, irin waɗanda suka ci bashi suka kasa biya, wanda suka ɗauko rigima kuma suka kasa warware ta. To an samu wani bawan Allah ya ce to zai tallafa musu da abinda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ya ƴanta su. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki shi ma ya ƴanta shi daga wuta. Waɗanda duk suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda duk suke da niyyar taimako Allah bai ba su abinda za su taimaka ba, Allah ya hore musu abinda za su sha su taimaka wa ƴan uwansu. Allah maɗaukakin sarki ya tayi mana tarayya gaba ɗaya mu cikin lada. Wannan tafiya ba kowa sai ya halarta ba, abinda dai ake so a sani gobe za a tafi, saboda wanda yake da bukatar ya sa hannun jarinsa a ciki ya gaggauta bayar da taimakonsa. Gobe za a je a kai wannan taimako karfe 10 na safe insha Allah. Muna cikin suratul Ra'd. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu damar kammala ta a cikin ƴan kwanakin da suka rage mana insha Allah. Ba tabbas, amma muna fatan haka. Jiya mun tsaya akan ayar wa fil ardi sifatun mutajawiratun. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان
Allah madaukakin sarki yace wa fil ardi qita'un mutajawiratun, kuma a cikin kasa akwai yankunan kasa wadanda suke makotaka da juna, wadanda suke dab da juna. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان. الله يأتي أتكين قصع أقول يوم كنا قصن دسكي ما سمق وتكا دجونا وأن دسكي قصة دب دب وجنات من أعناب دغونكي نئل بي وزرع دشوكشوكي ونخيل دبيني سنوان وغير سنوان. سنوان وأن دسكي دتوشي بداد wa ghairu sinwanin, da waɗanda suke da tushe daban-daban. Yusqa bima'in wahidin, ana shayar da su da ruwa guda ɗaya. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, amma muna fifita sashin su akan sashi wajen ɗanɗano. Inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun, lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali. Wato Ubangiji yana faɗar ƙudurarsa, yana faɗar ikonsa, kamalar ƙudurarsa, wacce take nuna maka ɗayantakarsa, wacce take nuna maka allantakarsa, take nuna maka cancantar a bauta masa shi kadai, kada a hada wani da shi cikin bauta, domin shi ne yayi abin da babu wani wanda zai iya irinsa. Shi ne yayi abin da ya cancanci ya zama Allah abin bauta guda ɗaya. Ya faɗi ayoyin da suke nuna irin wannan wato wahdaniyya tashi, da kuma cancantarsa da bauta, ayoyin da suke da alaƙa da sama, da kuma ayoyin da suke da alaƙa da ƙasa. Cikin ayoyin da suke da alaƙa da doron ƙasa da muke rayuwa a kai, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya faɗa mana abinda kowa da kowa na iya gani, na iya duba, ya ɗau izina, ya ɗau darasi ta kansa. Su ne gonaki da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya shimfiɗa a doron ƙasa. Ga ƙasa nan wacce take, za a yi shuka a kanta, za a shuka abubuwa daban-daban. Ƙasa ce yanki-yanki ne na ƙasa daban-daban wanda yake maƙotaka da juna. A shuka dabino, a yi shuke-shuke na kayan abinci, a shuka kayan marmari. Kayan marmarin nan masu kamanni daban-daban, a shuka ayaba, a shuka lemun zaƙi, a shuka lemun tsami, a shuka ainihin apple. Duk dai abubuwan da ɗan adam zai ci na kayan marmari ana shuka shi a doron ƙasa. Za ka ga a cikin wannan guri guda an shuka abubuwa daban-daban, ana kuma shayar da su da ruwa guda ɗaya. Ƙasa ɗaya ce, amma kuma an yi shuka a nan, an yi shuka a can, an yi shuka a can, an shayar da su da ruwa ɗaya, amma kuma kowanne ya fitar da wani abu mai ɗanɗano daban. ya fitar da wani abu mai launi daban, ya fitar da wani abu mai kala daban, girmansa daban, wato sun sha bamban wajen ɗanɗano da girma da kala, tare da cewa ƙasa guda ce, sannan kuma ruwa ɗaya ne yake shayar da su. Ya kamata a ce ɗanɗanonsu guda ɗaya ne, tunda ƙasa ɗaya ce, sannan abin da ake shayar da su ruwa guda ne, amma kuma sai ga shi Ubangiji ya yi su mabambantan juna, tun daga kamanninsu da ɗanɗanonsu da girmansu. Dabinai waɗanda za a shuka su, dabino ne wanda za a shuka tushe dai guda ɗaya amma yana da rassa daban-daban, wanda sun ture sun zama tushensu guda ɗaya amma kuma sun yi rassa daban-daban. Akwai kuma dabinan da kowane tushensa shi kaɗai shi ne sulwanu wa ghairu sulwan. Allah ce yusqa bima'in wahid, ana shayar da su da ruwa guda ɗaya. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, amma muna fifita sashinsa, sashinsu a bisa sashi cikin ɗanɗano. Wani ɗanɗanonsa ya fi na wani daɗi, ga shi dabino ne guri guda, an yi shuka a guri guda, sannan ƙasa ɗaya ce, sannan ruwa da ake sha da wannan dabino guda ɗaya ne, amma kuma ɗanɗanonsa ba lallai ya zama ɗaya ba. Allah ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun, a cikin wannan aiki da Allah ya akwai ayoyi, ba ma aya guda ɗaya ba, ayoyi amma ga mutanen da suke da hankali. Wannan yana nuna ya kamata ɗan adam ya yi amfani da hankalinsa, inda zai yi amfani da hankalinsa kuma zai gano irin wannan kudura ta Ubangiji, ya kadaita Allah maɗaukakin sarki da bauta. Allah ya ci gaba da cewa
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله يجزيك وإن تعجب. Idan kana mamakin ƙaryata ka da suka yi ya Rasulullah, fa ajabun qauluhum, ai babban abun mamaki shine faɗar su, a idza kunna turaban, ashe yanzu idan muka kasance turbaya, a inna lafi khalqin jadid, ashe za a tashe mu cikin wata halitta sabuwa. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, Allah ce waɗannan sune suka kafirce wa ubangijinsu, wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim, waɗannan sune waɗanda kukumai suke a wuyayensu ranar gobe kiyama, wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan su ne ma'abota shiga wuta kuma masu zama a cikinta dindindin. Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa annabin sallallahu alaihi wa sallama, ko yake gaya wa dukkan wani mai karanta alƙur'ani, wa in ta'ajab, idan har kana mamakin ƙaryata wanda suka yi wa alƙur'ani ko ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama da suka yi, tare da irin abin da suke gani na hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, shi kaɗai ne wanda ya cancanta a nufa da bauta, amma duk da haka suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, suka doge akan shirka. Idan har kana mamakin wannan, ai babban abun mamaki shine su rika cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, ashe yanzu idan muka zama turbaya, ashe za a sake halitta mu cikin wata halitta sabuwa. Wannan shine abun mamaki, tare da cewa sun yarda Allah ne ya halicce su, yaya za a yi wanda ya yi halitta da farko kuma ya dawo ya kasa maimaita wannan halitta? Ai da yin na farkon shi yake da wahala, ba maimaita abu ba, da zarar ka yi abu da farko to maimaita shi ba za ta zama wahala ba, bal ma a kiyasi na bil adama za ta fi zama sauki. Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh, Ubangiji shine yake fara halitta shine kuma yake mayar da ita. Allah ce huwa ahwanu alayh, wannan shine mafi sauki gare shi, wannan a mizani na tunanin dan adam kenan, amma a mizani na Ubangiji da halittar farko da ta ƙarshe babu wacce za a ce tafi wannan tafi wani sauki. Amma dan a nuna maka cewa a mizanin ka kai kaya da in kaya abu in ka tashi maimaita abun ba za ka wahala ba kamar yadda ka wahala a farko, shi yasa Ubangiji yace wa huwa ahwanu alayhi, ai fi tasawwurikum, ya kamata ku fahimci wannan. Amma a wajen Ubangiji ba a cewa ai halittar maimaita ɗan adam, wato sake tashin ɗan adam bayan mutuwa ya fi masa sauki, a ƙudurar Ubangiji komai yana daidaita a cikinta. Sai dai Ubangiji ya faɗi wannan ne dalili ne wanda zai kusanto da fahimtar ɗan adam, zuwa ga tashin mutum bayan mutuwa. To wannan abu ne da kafirai suka yi ta nanatawa, suka yi ta jaddadawa, ko da yaushe a iza kunna turaban wa izaman, a iza kunna turaban wa rufatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida. Yanzu idan muka zama kashi muka rijjige, yanzu za a take tashin mu zama wato wata halitta wata sabuwa. Bayan gashi da bayan gashi mun rube, mun zama kasa, mun zama rijjigaggu. Allah ya ce wadaraba lana masala wa nasiya khalqa. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الله الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون كدوبا يدا ubangiji ya kafa dalilai a cikin wadannan ayoyi akan cewa dan adam dan me zai yi mamakin dawo da shi bayan mutuwa idan da zai tsaya kalli dalilan da ubangiji madaukakin sarki ya shimfida bai kamata yi mamaki ba bai kamata yi musu ba bai kamata yi kare ta ranar tashin kiyama ba ya yi mana misali man yuhyi al'izam wa hiya ramim ya manta shi sanda babu shi aka halicce shi am khuliqu min ghairi khalq min ghairi shay'in am humul khaliqun babu shi aka halicce shi to daga babu yazo babu ma halicin sa ko shi ya halicci kansa tunda akwai Allah da ya halicce shi dan me ba zai iya kuma maimaita halittar sa ba dan me ba zai saki halittar sa ba bayan ya rijjige ubangiji yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ana man yuhyi al'idaba wa hiya ramin Allah sai yace a bashi ansa قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وَلَّا يَيْهَا مِتَّ الدَّفَرْكُو شين ذي ساكب ميتاتا سيت وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم يا سم إكم وتهلتا واتو وَلَّا يَكِدَ إِلِنْ يَكِدَ سَلْ سيا يا خما بعضي إياس ميتا أبن دير غايمة أبو شكا أميزان كنا قد أدم كن يدا إذا متن يا أبو ذي ميتا إلنسا to dan menene shi wanda yayi halittar ba zai iya maimaita halittar sa ba tare da cewa shine yake da masaniya da dukkan wani abu da ya halitta wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar nara bishiya ce wacce ke koriya tumfatiya wacce ga ta nan danya ce shatar amma kuma Allah sai ya fitar da wuta daga ciki wannan ya fi mamaki ko halittar ku idan za ku yi mamakin dawo da ku to sai ku yi mamakin wannan ka dauki bishiya ita ce ne kore shar amma kuma ya fitar da wuta babu shakka akwai mamaki anan to in ko akwai mamaki anan dan me za ka yi mamakin dawo da kai fa idza antum minhu tuqidun Allah ya saki cewa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh biqadirin an yakhluqa mithlahu ala an yakhluqa mithlahu wanda ya halicci sammai da kasa sai ya kasa halitta dan adam wanne ya fi girma sama ko kasa ko kuma halitta dan adam babu shakka halitta dan adam ba wani abu bane in kiyas ta halitta sama da kasa to in yayi sama da kasa sai ya kasa yin ka jiki da tsoka da jini Allah madaukakin sarki ce bala wa huwal khallaqul alim shine mai halitta ta abubuwan da yaso kuma mai cikakken sani sai ubangiji ya tsarkake kansa yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk abin da ubangiji ya so cewa zai da shi kun abin kuma sai ya kasance zama ubangiji ya ce kawai abin ya zama ya samu shikenan sai abin ya samu to wanda yake da irin wannan kudura da ba ta da gaci ba ta da karshe sai ya zai a ce dan an adam ya zama ya rutu cike ba zai Allah ba zai iya tare ba shine Allah madaukakin sarki ya ce ulaika allazina kafaru bi rabbihim waɗannan ba su ne waɗanda suka kafirce wa Allah waɗanda suna ganin ayoyin Allah kuru-kuru amma kuma sai su rika inkarin su to waɗannan su ne kafirai fa wannan ita ce ɗabi'ar kafiri wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim waɗannan su ne waɗanda kukumai suke a wuyayensu yadda a nan duniya suka kukunce ƙudurar Allah suka sa ƙudurar Allah cikin kukumi suke ganin cewa ba za ta iya faɗaɗuwa ba zuwa dawo da mutum bayan mutuwa to ranar gobe kiyama sakamakon su ma a sa su cikin kukumi وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ودن نسولي أن متى ما أبو تموتى kuma za su dawo ba a cikin ta har abada. Allah ya kiyaye mu. Wa yasta'jilunaka
bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-mathlat wa inna rabbaka lahum maghfiratun lin-nasi 'ala dhunubihim wa inna rabbaka lashadidul 'iqab.
Allah ce wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana, suna gaggauto maka, wato suna neman ka da ka gaggauto da as-sayyi'a, wato mummunan sakamako, uquba qabla al-hasana, gabanin sakamako mai kyau, wato gabanin rahamar Ubangiji. Wa qad khalat min qablihim al-matan, alhalin misalai na al'ummomin da aka halaka sun riga sun gabace su. Wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim, lalle Ubangiji ma'abocin gafara ne ga mutane akan zaluncin su. Wa inna rabbaka la shadidul 'iqab, lalle kuma Ubangijinka mai tsananin hukuma ne. Ubangiji yake fadar irin taurin kan kafirai waɗanda suka ƙaryata ayoyin Ubangiji, suka ƙaryata dalilai waɗanda suke nuna wahdaniyya ta Ubangiji, suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kalubale iri-iri, suna neman sa da ya gaggauto da azaba, ya gaggauto da bala'in da yake gaya musu in har gaskiya ne. Wato suna ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake faɗa na cewa idan ba su yi imani da Allah ba, Allah na iya halaka su, na abin da yake labarta musu na al'ummomin da suka yi faɗa da manzanni da irin sakamako da Ubangiji ya musu mara kyau, sai suke ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam har suna ƙalubalantarsa. Idan har da gaske ne su ma a gaggauto musu da tasu, su ma mala'ikan da yake halaka al'ummomin da suka gabata, su ma Allah ya saukar da shi ya halaka su. Wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikr innaka la majnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin. Suka ce ya kai wannan da aka saukar wa wa'azi, wato kamar ce kai mai wa'azi, tunda ya ce musu wa'azi yake musu, to ba za su kira shi da sunan da ya kira kansa. Amma ai ba su yarda cewa saukar masa da shi aka yi ba, sun ce kaga yayi kirkira yi. To irin wannan wato tsokana ce, ce ya kai wannan da aka saukar wa wa'azi, innaka la majnun, kai mai taɓin hankali ne. Law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin, ka zo mana da mala'ikun mana su zo su halaka mu inda gaske kake. Allah ya ce ma nunzilu al mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzirin, ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya. Wato idan al'amarinmu na gasken gaske ya zo, za mu saukar da su, to kuma in muka saukar da su babu sauran kuma a saurara musu. Suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab, ya Allah ka gaggauto mana da rabanmu na uquba na azaba tun gaban ranar sakamakon tsayi, mu a kawo mana nan. Wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يسيا ubangiji idan har abin da da yake fada in har gaskiya ne, ya ubangiji kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai zafi. Ganin cewa ubangiji ya jinkirta musu, ya kyale su, ko wala Allah sa tuba su gane su koma ga Allah, bai gaggauta musu da azaba ba, wannan tasa suke yi wa Allah rashin kunya, suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tsauri ido, har suna masa wannan kalubale, har suna masa irin wannan kalubale. Wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Allah madaukakin sarki yace idan muka dan jinkirta musu azaba zuwa ga wani lokaci ididdigagge kayyadajje, sai su ce to me yake hana azabar ta zo, la yaquluna ma yahbis, me yake hana azabar ta zo. Allah ya ce ranar da za ta zo babu wanda zai kare su, babu wanda zai iya hana wannan azabar ta fada akan su ta auka musu. Haka kafiran farko suka rika ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin, ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin, ka zo mana da abin da kake mana alkawari in kai daga cikin manzannin ne da gaske. قالوا يا نوح قد جادلتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ya Nuhu ka yi jayayya da mu, ka cika jayayya da mu, ka zo mana da abinda kake faɗa mana na azabar, in har da gaske ne abinda kake faɗa gaskiya ne. Allah madaukakin sarki ya ce wa qad khalat min qablihim al-masulat, alhalin misalai na waɗanda aka yi wa uquba ya gabata, ya riga ya shuɗe a gabaninsu, wato sun ji labarukan al'ummomin da suka yi wa Allah irin wannan rashin kunya kuma da irin yadda Allah madaukakin sarki ya hada kasu, amma wannan bata sa ainihin sun rusuna ba, sun daina irin abin da magabatansu suka yi, wannan bata sa sun imani da Allah madaukakin sarki, sun gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Da Ubangiji zai kama su da laifin su, da tun ya kama su jinkirta musu yake yi, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahiriha min jahannam, da Ubangiji zai kama mutane da irin abin da suke tsoruta na laifuffuka a doron kasa, to da yanzu babu kowa a doron kasa, Ubangiji da ya share kasar gaba daya ya gama da kowa da kowa. Shi yasa Allah ya ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin lillahi ala zulmi, Ubangijin ka mai yawan gafara ne ga mutane bisa ga zaluncin su, wato mai abuwa ne da kauda kai da sitirce mutane da ya musu sutura a nan duniya, gashi suna laifi suna saba wa Allah, suna yi wa Allah rashin kunya, amma Ubangiji sai ya kauda kai ya yafe musu, ya kyale su, ya jinkirta musu, wannan yana daga cikin rahama ta Ubangiji. Amma wannan jinkirtawa ba shi yake nuna cewa shi kenan sun kubuta ba, ba shi yake nuna sun tsira ba, a'a, Ubangiji ya kyale su ne har zuwa lokacin da Ubangiji da ya shata musu na rayuwarsu ya kare har zuwa lokacin tashin alkiyama, a lokacin za su raina wa aya zakinta. Allah ya ce wa inna rabbaka da zu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab, sannan Ubangijin ka mai tsananin uquba ne. Ubangiji ya hada waɗannan wato abubuwa guda biyu, abinda yake dauke da raja da kuma abinda yake dauke da alkhawf, wato sawa mutum kikkiawan tsammani da kikkiawan fata yadda zai nutsu da kuma yadda za a sa masa tsoro da firgitarwa a zuciya. Waɗannan su ne fuka-fukan da suke ɗauke da imanin mutum, wato alkhawfu wa raja. Imanin mutum zai zama yana rawa matuƙar ya zan alkhawfu ne babu ar-raja, ko kuma ar-raja ne babu alkhawf, sai ya hada waɗannan fuka-fukai guda biyu zai iya tashi sama, amma in ba haka ba zai faɗi. In ya zan ar-raja ne kawai babu alkhawf, to zai ta saba wa Allah yadda ya ga dama. In ya zama alkhawfu ne babu ar-raja, to zai ta ya'asu, zai yi ta fitar da kauna daga tsammani daga rahamar Ubangiji, wanda wannan shi ma kuma shaitan zai iya ribatarsa ta wannan kofa, sai to tunda dai ma babu can din, to kakka rasa nan din ma. Saboda haka kawai ka zo mu ci gaba da hulɗarmu. To kaga idan aka samu alkhawf babu ar-raja, to akwai matsala. Aka samu ar-raja babu alkhawf, to nan ma akwai matsala. Shi yasa Ubangiji yake hada abubuwan guda biyu, ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi wannan. Ba a faɗar raja shi kadai a bar alkhawf, ba a faɗar khawf a bar raja. Ubangiji yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ubangiji yace suna gaggawa wajen baututa mana, suna kuma kira mu raghaban wa rahaban, suna bauta mana tare da fata da kwadayi da kuma tsoro da kwarjini. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, suna bauta wa ubangijin su khaufan tare da tsoron hukumarsa da kuma da fata da kwadayin rahamarsa. Fa in kadzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a, sai kuma yace wala yuraddu ba'suhu 'ala al-qawmi al-mujrimin, ubangiji sai ya hada duka abubuwan guda biyu. Fa in kadzabuka, har in sun karyata ka, fa qul rabbukum zu rahmatin wasi'a, Ubangijin ku mai yalwatacciyar rahama ne, sai bai tsaya nan ba, sai ya ce wala yuraddu ba'suhu 'ala al-qawmi al-mujrimin, lokacin da azabarsa kuma ta zo za ta auka wa mutanen da suke masu laifi, babu wanda ya ita ya ture wannan azabar ko ya ijinta. Ubangiji sai ya hada wannan ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi bit tawbi, ya gafarta zunubi kuma ya karbi tuba kuma ya yi tsananin uquba. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم, نبي عبادي كذيا وباينا نيمي يوان غافرة نيمي يوان جنكي سننكم كذيا موسو شيواني ميطنن wato wa anna azabi huwa al-azab al-alim kuma azaba ta mai tsanani ce mai radadi ce ubangiji ce inna rabbaka la sari'u al-iqab wa innahu la ghafurur rahim ubangijin ka mai yawan mai gaggawar hukuma ne sai kuma yace wa innahu la ghafurur rahim mai yawan gafara to waɗannan duk suna nuna ma mai wa'azi dole ya rika hada biyu kada ya zama kullun abinda zai yi ta gaya wa mutane abinda za su saki jiki kuma su shantake ce to ashe ma rahamar Allah din ma shikenan ma ashe ko ma bai muka yi ma akwai wanda yana ganin shi tunda baya shirka shikenan shi ya haye su dubin tsira a inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a saboda haka Allah zai gafarta masa ko bai dace ba haka nan wanda zai rika tsorata mutane kullun har ya za su rika ganin ma kawai addinin ma ba shi ko ba sun shiga kawai za su yi batar bakatantar ne su ba nan ba can abinda bahaushe ke cewa mutuwa al-muru wato nan an cinye can kuma ba a hada ba kanin kafar nan an cinye abinci can kuma ba a gaba ba saboda haka ba a so ka zama ka dauki janibin raja shi kadai wadanda suke daukan janibin raja su kadai su ne murji'a al-murji'a wadanda suke cewa la yadurru ma'siyah ma'al iman in dai kai mu'mini ne to sabon Allah kan zai cuce ka ba suka ce kama la tanfa'u ta'atu ma'al kufr kamar da in kai da'a kana kafiri ba za ta amfane ka ba to haka nan sabon Allah ba zai amfane ka ba zai cuce ka ba in kana mu'mini shikenan suka sa mutane suka rika yin abinda suka ga dama waɗannan sun ɓace hanya su kuma haruriyun al-khawarij su kuma babu abinda suka sa a gaba sai tsorata jama'a sai firgita su babu alamar tausayawa babu alamar rahama babu ba a karanta mutane abinda ya shafi rahamar Allah sai dai azaba sai dai a yi ta kiran bala'i to su ma sai suka ɓace hanya wasu kuma sai su ahlus sunna su kuma sai suka haɗa duka janibin biyu don haka sai a ciza sai kuma a hura Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru
wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbih innama anta mundhir wa likulli qawmin wa'ad
Allah ce wa yaqulu alladhina kafaru kuma waɗanda suka kafirta din nan suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi me ya hada ba a saukar masa da wata aya daga ubangijinsa ba innama anta munzir Allah yace kai ne gargadi ne kawai walikulli qaumin had kuma ko wadanda mutane suna da mai shiryar da su wato wadanda suka kafirta suna kalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dare ba rana cewa ya zo musu da wata aya wato wata mu'jiza ko dai ya zo musu da irin mu'jizar annabi Musa shi ma ya zo da sandarsa ko ya zo da hannunsa mai haske ko ya daki teku ya bare biyu ko ya zo da irin mu'jizar annabi Isa shi ma ya rika raya matacce ya rika ba mara lafiya waraka ko kuma a'a wasu mu'jizozi da su suke ganin ya kamata ya zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka amma suka rika kalubalantarsa cikin izgili in har kai da gaske Allah ne ya aiko ka to kaga mu nan a Makka duk duwatsu ne ka share duwatsun nan gaba daya idan ka share duwatsun nan kawai buga ka fito mana da idanuwar ruwa marmaro na ruwa ya rika gudana ko kuma ka kawo mana wasu gonakai na inabi da dabino sannan kuma gonakan in kai ka sa koramin su rika yawo a tsakiyarsu ka keta koramin su rika kwarara sosai ko kuma ka jeho mana sama ka ballo ta ta faɗo mana ko ka zo da mala'iku da Allah din gaba ɗaya mu yi ido da su mu tambayi Allah kai ka aiko shi ce ba aiko su mala'iku su shaida ko kuma kawai muga kana hawan sama ba matattakala ba igiya kuma in ka hawo din ba za mu yadda ba sai ka sauko mana da wani littafi mu rika karantawa وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فدوب إلو من أبوه بصي ألوك تشيبه ده abubuwa guda bakwai kuma waɗanda suke manya-manya. Lan nu'mina laka, ba za mu taɓa imani da kai, ba za mu taɓa yadda da kai ba, hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. A maka fa ake maganar nan ba, duk duwatsu ne. Yanzu ba an kaje za ka ga duwatsun yadda ya cinye garin Makka bare a da, yanzu ba duk an sassaƙe wasu. An sassaƙe wasu, an yi titina, an yi gidaje, an yi waye, a da fa ba haka bane, duk kusan Makka ko ina ka duba duk sai to wai sai ya riƙa ɓuɓɓugo musu da ruwa ta ƙasa, ko kuma ya zama yana da wata katafaren gona, wani katafaren gidan gona gaba ɗaya, bayan ya share duwatsun kuma ya zo shimfiɗa gidan gona a gurin gonan nan da inabi da dabino, kuma ruwa su riƙa yawo ya riƙa ratsa gonar yana ƙuranya. تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كو كتيهو منا كربتو منا سمك بين كتير ذات كربتو منا كربتو منا إذن، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، كو كزود ألا دا ملائكو مغنس إدو دا إدو، أو يكون لك بيت من زخرف، كو يزمن كنا دا جدا نزيناريا. النبي صلى الله عليه وسلم دا يكي تيوان دبو بي ana sallamarsa kafin a aiko shi ba kiwo yake yi ba. Kana yar'a ghanaman li quraish li ahli makka ala qarari, yazo kuma yana mutajara da mali Khadija, wai shine wai yanzu kawai ya gina gida na zinariya. Tunda kuke a duniya kun taba jin wanda ya gina gidan zinariya? Kawai a ga annabi ya yi gidan zinariya. Aw yakuna laka baytun min zukhrif aw tarqa fi as-sama, ko kawai mugunka kana hawa sama kan muga kasa tsani ko igiya, a muga kawai kana taka iska kana yin sama. Walan nu'mina li ruqyika, ko ka hau saman ma ba za mu amince ba. Hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, sai mun ga ka zo da wani rubutaccen littafi a haɗe ka ba mu karanta a ciki, a ce eh mu muka aiko shi. To tunda kun ce Allah ya zo da kansa, kuma menene za ku ce a sauko da littafi ya karanta? To shi ne Allah ya ce masa dukkan duk su gama wannan abun, ka gaya musu kai mutum qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ni mutum ne. Yaushe za ku ce mutum irin ku mai halitta irin taku ya share duwatsun da ke garin Makka, ya kawo ƙoramu, ya yi gidan zinari, ya yi waye, ya yi waye? Ni mutum ne, fati Ubangiji ya bani saƙo, ya bani risala. Shi ne anan Ubangiji ya ce innama anta mundir, kai ne gargaɗi ne, ba kai ne mai kawo ayar ba. Saboda in za su yi imani, su yi imani da kai, in ba za su yi imani ba, al'amarin imaninsu ba a hannunka yake ba. Wani kulli qaumin hadi, kowaɗanne mutane akwai mai shiryar da su, kowaɗanne mutane Ubangiji ya aika musu manzan da yake musu wa'azi domin su shirya. A nan ko dai ta zama hidaya ce, hidaya ce ta bayan, hidaya ce ta da'awa, sai ya zan ana nufin manzanni, ana nufin masu karantarwa, ana nufin masu ƙoƙarin kawo gyara. Wa li kulli qaumin had, ko waɗanne mutane akwai masu shiryar da su, ma'ana masu nutsar da su, su nuna musu gaskiya. A ko ina ana samun wannan, don haka kai ma ɗaya ne daga cikin hudad waɗanda suke nuna wa mutane gaskiya, suke shiryar da mutane zuwa ga shiriya. Ko kuma ya zama hidaya, ana nufin hidayat tawfiq, sai ya zama alhadi, ana shine Allah. Kowaɗanne mutane da kaga sun shirya, Allah ne ya shiryar da su. Saboda haka shiryar su ba a hannunka take ba, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, baka shiryar da wanda ya so. Shirya ta karba ta gamsuwa ta imani, kana iya ka shiryar da wanda kake so, shirya ta bayani, amma shirya ta gamsarwa, shirya ta ayyada, a karba, a yi imani, a saduda, wannan aikin Allah ne. Allah ce Allahu
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وَمَا تَغِيبُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ.
Allah ya ci gaba da zana faffadar kudurarsa da yalwataccen iliminsa, waɗanda suke nuna sifa ta Ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa, a bar bauta ma dukkan wani abin da ba shi ba. Ilimin Ubangiji yana da faɗi, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Ubangiji yana sane da abin da kowace mace take ɗauka a cikinta. Wa ma tazidu al-arham, da abin da mahaifa ke ragewa. Wa ma tazdad, da abin da take ƙarawa. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, kowane abu Ubangiji ya sanya shi a wajensa daidai gwargwadon yadda ya tsara shi. Alimul ghaibi shine masanin abin da yake boye, wal shahadati da abin da yake sarari, al-kabiru shine wanda yake babba, al-muta'al kuma madaukaki wanda yake da daukaka ta sifa da kuma daukaka ta zati. Allah ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Ubangiji yana sane da abin da kowace mace take dauke da shi a cikinta, kamar yadda Allah ce wa ya'lamu ma fil arham, Ubangiji yana sane da abin da yake cikin cikin mahaifa, wanda wannan yana daga cikin mafatihul ghaib al khamsa, mafatihul ghaib al khams allati la ya'lamuha illa Allah, inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Ubangiji shi ya san wadannan abubuwa guda, wato guda biyar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghayb khams la ya'lamuhunna illa Allah, sune mabudan gaibi guda biyar, babu wanda ya san su sai Allah. Duk wanda zai ce zai kalubalanci Allah wajen sanin wadannan ƙarya yake, ba zai san su ba. Daga ciki akwai wa ya'lamu ma fil arham, Ubangiji ya san abin da yake cikin mahaifa. Sai wani ya ce to ai yanzu ma, wato ilimin zamani, likitanci, ana gane abin da yake cikin mahaifa, mace ce ko namiji ne, sai to shikenan, ashe kenan wannan bai takaita ga Allah ba. Al ilmul hadith ma, ilimin zamani ma yana gano wannan. To kaga duk wanda zai yi wannan magana, babu shakka bai san waye Allah ba, kuma bai ma fahimci abinda ake nufi da wa ya'lamu ma fil arham. Kaga Ubangiji ne ya tashi ya ce wa ya'lamu ma, bai ce man ba, dan ma kakan zaci cewa jinsin kawai ake magana, ma fil arham. Don haka duk abinda yake cikin wannan, da yake da alaka da wannan abu da yake cikin mahaifa, Ubangiji ya san shi. Saboda haka yayin da aka sanya dugon maniyyi a cikin mahaifa, Ubangiji ya san namiji ne ko mace ce. Daga dugon maniyyi ya san namiji ne ko mace ce, ya san daga wannan namijin za a yi wa wasu mazajen ne kuma bayansa, ko ko a mata ne za su biyo bayansa, ko ko a takudawa za a yi. Lillahi mulku samawati wa khuluqu wa khuluqu ma yasha yahabu liman yasha'u ilasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa ilasan wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Wane ne zai iya baka wannan labarin? Akwai wani likita zai baka wannan labarin? Dugon mani yana dugon mani, Ubangiji ya san me za a haifa, bayan shi kuma me zai biyo baya, namiji ne, maza ne za su bi ba, ko mata ne, ko cakuɗa za a yi, ko ko a wannan dugon mani ma mutuwa zai yi a cikin mahaifa, ba zai rai ba, ba zai zama ɗa ba. Sannan in ɗan ne, dogo ne, gajere ne, Ubangiji ya sani, fari ne, baƙi ne, Ubangiji ya sani, mumini ne, kafiri ne, mutumin kirki ne, mutumin banza ne, Ubangiji ya sani, mai kuɗi ne, mara wato talaka ne, mai mulki ne, mabiyi ne, Ubangiji ya sani, mai ilimi ne, jami'i ne, Ubangiji ya sani. Waɗannan abubuwa waye zai iya maka bayanin su billahi billahi haka? To kuma a ce an gane cewa ai namiji zaki haifa ko mace zaki haifa, wannan wani abu ne wanda daban can matan da suka saba haihuwa suna iya ganewa. Akwai matan da Ubangiji yake ba su wannan zaka'i, wacce ta saba haihuwa, daga zarar ta yi ciki ya fara girma, za ta gane cewa irin wannan yanayin cikin na mace ne ko na yanayin cikin na namiji ne. A ce ka gaba macen da take kauya ma da bata san wani abu boko ba ma tana iya baka wannan labari. Akwai matar da ta je gurin likita bayan an auna saboda wannan farewar da take da shi, bayan auna aka ce ai namiji ne, tace mace ce, suka yi ta jayayya da likita har lokacin haihuwa yi, sai gashi ta haihu mace, sai likita ya ji kunya. Ashe ka ga wannan abin da yanzu ake tutiya da shi ba wani abu ne sabo, inda ra a san namiji ne ko mace ne, kansa sama yake ko kasa yake, wannan abu ne da ba shi ake magana ba. Ma tahmilu kullu unsa wa ma tazidu al-arham, cikin nan zai yi wata bakwai ne, zai yi takwas ne, zai yi tara ya cika ko ba zai cika ba, Ubangiji ya san wannan. Shi ne wa ma tazidu al-arham, da abinda cikin zai ainihin a tauye, wato abinda zai tauye na lokuta, na kwanaki, na watanni, wa ma tazdad, da abinda zai karu, wato ya cika. A wajen fassarar wa ma tazdad, malamai suna da wato fassara daban-daban musamman magabata, wasu ka fassara wa ma tazidul arham da cewa bari ake nufi, wa ma tazdad kuma wanda zai cika ya zama da cikakke a haife shi, wasu ka ce wa ma tazidul arham ana nufin wanda za a haifa na kasashe, wa ma tazdad da wanda zai cika ya fito kamalinsa. Ubangiji baya halittar mutum sai fi ahsani taqwim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, duk sanda ga an haifi da wani aibi a cikin mahaifiyarsa ya samu aibi, ba wai tun farkon halittar sa haka Ubangiji ya yi shi da aibi, daga baya aibin yake samun sa, amma Ubangiji ya halicci mutum fi ahsani taqwim, cikin mafi kyan ƙira, mafi kyan dare, haka Ubangiji yake halitta ɗan adam. To ma tazikul arham, suka ce ana nufin abinnan watannin da za ta yi, wa ma tazdar kuma da wanda zai karu, wato tazidu ko ta rage akan wata tara, tazdar ko ta kara akan wata tara, cikin magabata akwai wanda suka yi wannan fassarar. Amma daga cikin malamai akwai wanda suka ce ba yadda za a yi mace ta wuce wata tara ɗin nan da Allah ya tsara, mace tana haihuwa a kanta. An samu wasu kissoshi a da wanda sun yi tasiri wajen gina cewa mace za ta iya yin ciki shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku ma. Har Imamu Malik yana cewa ga Muhammad ibn Ajlan nan maƙotanmu ne, babarsa sai ta ɗau cikinsa shekara uku tana fama da cikinsa. Lokacin da ake tambayarsa cewa ciki zai iya wuce wata tara, ya ce ga Muhammad ibn Ajlan, wani malamin Madina ne, ya ce babarsa ta yi cikinsa wata shekara uku. Ibn Hazm a cikin Muhalla ya yi magana akan wannan ishu ɗin, ya ce ba zai yiwu ba, wata taran nan wa kullu shay'in inda bi maqdar, wata taran nan da Ubangiji ya tsanya shi ne watannin ciki baya wuce wannan. Ana iya samun alhamlul wahmi, wato mace ta rika tunanin ciki gare ta alhalin ba ta da ciki. To a da can sai a ta gamsu tana da ciki, sai kuma ƴan uwanta duk su gamsu tana da ciki, alhalin ba cikin bane, ta ji wani kabe-kabe haka a cikinta. Saboda haka sai a yi ta zama a haka, ana ta ciki gare ta, ciki gare ta, ta yi shekara a haka, ta zarta shekara har kuma lokacin da cikin gaskiyan zai faru. To kuma sannan idan watannin cikin gaskiyan kuma ya zo ya haɗu da waɗancan kwanakin da aka yi ta lissafa mata, sai a ce cikinta ya yi shekara biyu. Alhalin wancan duk ba cikin ba ne, babu ne kawai, zato ne kawai, ake ta yi wa lissafin. Ƙarshe da na gaskiyan ya zo aka haɗa da shi, sai aka haɗa da lissafin zato ɗin, sai aka yi jimilla, sai ya ba da shekara biyu, shekara uku. Amma babu wani nassin da yake nuna cewa mace tana wuce watanni tara ɗin, ƙararren nassi babu shi. To wannan shi ne abinda Ibn Hazm a cikin Muhalla ya tsaya ya yi jayayya a kansa, wanda daga baya kuma likitancin zamani ya tabbatar da wannan. Shi a lokacin ba yana kallon abin ba ne ta fuskar likitanci, ta fuskar tsari da zubi da Ubangiji ya yi na tafiyar da tsarin rayuwa, a haka ya yi shi. Saboda haka shi ya kalli wannan janibin amma daga baya likitoci da suka zo suka yi bincike sai suka samu natijar da Ibn Hazm din yake faɗa ita ce sautari mata sai zo suke suna da ciki a auna ko ba ba da ciki amma kuma gashi nan cikin yayi tsoro haka kamar mai ciki haka sai ta zauna da cinbi tana san ciki ne ba za ta yadda da abin da likita yake gaya mata ba ta haka za ta yi ta lissafi a haka har lokacin da za ta samu kuma cikin sai ta ɗora da wancan lissafin tsoho shikenan sai a samu wata jimilla sai a ce to gashi cikin ya zauna a ciki shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ko shekara uku Allah maɗaukakin sarki ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a gurin Ubangiji yana da gwargwado yadda Ubangiji ya tsara shi Ubangiji maɗaukakin sarki ya tsara ajalin mutum da gwargwado ya tsara arzikin mutum da gwargwado ya tsara ilimin mutum da gwargwado komai nashi Ubangiji ya yanka gwargwadon abinda zai bashi rabansa tun yana ci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda kuke karanta shi a cikin arba'un an-nawawiyya hadisi na hudu yadda Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ake halittar mutum a cikin babu daga komai duk wani bajar na rayuwarsa Ubangiji ya riga ya masa tun yana cikinsa wa kullu shay'in shine ma'ana wa kullu shay'in indahu bi miqdar saboda haka shi yake bada shi yake kasa ajali wanda ajalin sai zo to sai ya abin nan lokacin da wata yar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta turo tana gaya masa cewa akwai danta yana kakarin mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi yake ce masa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma yace famruha faltasbir wa tahtasib Annabi yace aje a gaya mata a ce Allah madaukakin sarki shike da abin da ya karba shike da abin da ya bayar abin da ya karba daman nashi ne abin da ya baya kama daman nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wajen Ubangiji yana da ajalin sa da ya aje masa famuruha faltastabir faltasbir ko umarce ta ta yi hakuri ta jure wa ta kasance ta nemi ladanta a gurin Ubangiji Allah shi alimul ghaibi shi ne ya san abin da yake boye wa shahadati da abin da yake sarari abin da duk yake boye Ubangiji ya san da shi ya san kuma da abin da yake sarari wanda kowa da kowa yake gani babu wani abin da yake boyuwa ga Ubangiji al-kabiru shi ne babba wanda akbaru min kulli shay ya fi dukkan wani abu da za ta ce masa babba to girman Ubangiji ya fi wannan al-muta'al kuma maɗaukaki a kan dukkan komai saboda haka ya kewaye komai da iliminsa kan a haɗa da kulli shay da ilma iliminsa ya kewaye komai ƙudurarsa ta rinjayi komai don haka kowa dole ya sadu da gare shi ko ya ƙi ko ya so dole ya miƙa wuya ga ƙaddarar Ubangiji da ƙudurarsa Allah maɗaukakin sarki ce sawa'un
منكم من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار
له
عتبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَلَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ
الله يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار sawa'un daidai ne a gurin Allah minkum man asarra alqawla wanda ya bayyana ya koye magana daga cikin ku wa man jahara bihi da wanda ya bayyana maganar sa wa man huwa mustakhfin bil layli da wanda yake buya cikin dare wa saribun bin nahar da mai fitowa da rana tsaka duk waɗannan ubangiji a gurin sa abu ɗaya ne sanin sa game da waɗannan abubuwa babu bambanci yadda yake sanin wanda ya fito ya faɗi magana wanda ya bayya ya boye magana sa a asirce a rada ya faɗe ta ko a zuciyarsa ya faɗe ta da wanda zai fito ya bayyana ta kowa da kowa ya ji ko ya sa loudspeaker ko ya shiga gidan radio ko television ko ya shiga BBC da wanda zai a cikin ɗakin sa daga shi sai kansa ba ma wani tare da shi a gurin Allah duk ɗaya ne wa man huwa mustakhfin bil layl da wanda zai koye cikin dare cikin duhun dare yayi aikace aikacen sa yayi abin da tsurfata tsurfatan sa a cikin dare yana ganin babu mai ganin shi wa saribun bin nahar da wanda zai fito cikin rana cikin tsakiyar rana garjin rana kowa yana ganin shi yayi duk abin da zai faɗa duk abin da zai faɗa ya aikata duk abin da zai aikata a gurin Allah duk ɗaya ne ilimin ubangiji babu fifiko tsakanin abin da aka bayyana da tsakanin abin da aka koyi ko tsakanin abin da aka yi cikin duhun dare ko tsakanin abin da aka yi shi da rana wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in zaka bayyana maganar ka to ka je ka bayyana in ba ma zaka bayyana ba ubangiji ya san abin da yake sirri ne ya fa abin ya san abin da yafi sirri koyuwa in akwai abin da yafi sirri koyuwa ubangiji ya san shi haka ubangiji ya san wannan ubangiji ya san abin da muke yi a boye ya san abin da muke yi a sarari wa ya'lamu ma tukuna wa ma tu'linu ubangiji ya san abin da kuke boyewa ku da wanda kuke bayyanawa Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da Khawla bintu Sa'laba tazo ta sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana gaya mata irin abin da abinnan mijinta ya fada mata na zihari na cewa anti alayya ka zahari ummi yayi zihari da ita ya daidaita ta da mahaifiyarsa ya kaurace mata bayan da sun yi yaya tazo tana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya za a yi haramti alaihi kin zama haram abun sa dan haka babu wani abin da zan iya yi miki to a lokacin Allah madaukakin sarki da ya saukar da fadar sa tasmi Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir a wannan lokacin sayyidatuna Aisha tana bakin kofa tana tsaye tace a lokacin da wannan mata ta zo tana magana ni wani abin da take fada bana ji gani a gidan ita ma gidan ta shigo amma kuma bana jin wasu kalmomin da take fada wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi Allah min fauki sabi samawati ya ji abin da take fada Aisha tace subhanallazi wasi'a sam'uhu al-aswat arki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan muryoyi wallahi laqad ja'at al-mujadila tashtaki zawjaha ila rasulillah wa ana fi janbi al-bayt wa innahu la yakhfa alayya ba'd kalamiha tace ga mai yayayya ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana karar mijinta tace ina kusa da wato bakin kofar daki tace amma wata magana da take fada bana ji bana fahimta fa anzalallahu azza wa jalla qawla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir ubangiji yace ya ji maganar ta kuma ya ji tattaunawar su babu shakka ubangiji sam'uhu wa si'a al-aswat kullaha duk abinda muke fada da kowane irin yare muke fada da kowace irin murya muke fadar sa kowace irin bukata muke fada a cikin sa ubangiji yana ji kuma zai saurara kowa zai biya wa kowa irin bukatar sa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamlakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in